sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu sauraronmu, assalamu alaikum. Barkanku da asuba, tare da fatar kun wayi gari lafiya a wannan sanyin safiya ta yau Alhamis, wadda ta yi daidai da 9 ga watan Satumba shekara ta 2021 miladiya, inda yanzu haka agogonmu a nan gundumar Colombia ke cewa karfe 1 na tsakar dare. Yusuf Aliyu Harande ke jagorantar shirin, tare da taimakon Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aikinmu. Amma kamun ku ji abinda muke tafa da su, bari mu fara muku da kanin labarai.
To Yusuf, sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya roƙi Taliban da ta bar jiragen cata su taso daga Afghanistan, yayin da rahotanni ke nuna cewa an hana wasu jirage dauke da Amurkawa da wasu ƴan Afghanistan tashi. Dan tawayen yankin Tigray na kasar Habasha sun kareta wani rahoto da ke cewa sun hallaka gwamman fararen hula a shiyar Amhara. Sannan Amurkawa mafiya kudi na ci gaba da kin biyan haraji na daruruwan biliyoyin daloli ga gwamnati.
Kanin labaran da muke tafa da su kenan, sai a gyara zama dan jin cikakkun labaran. Idan muka shiga duniyar rahotanni kuwa, za a ji kai ruwa rana da aka fara yi a bangaren shari'an Najeriya.
Don haka wancan crisis da aka samu yanzu da RPDP sai ma ta kara, saboda dononi ke da wata magana yanzu sai ya dawo, inda chairman ne matsalaka to yanzu ba ta yi.
Su kuwa mahukunta a Najeriya, ko ina suka mai da hankali game da yaki da ta'addanci?
Da matsayin da shugaba Muhammadu Buhari ya bayyana wa jami'an tsaro inda hafsoshi ne na Najeriya, inda yake nuna musu muhimmancin samar da tsaro.
Baki daya muna tafe da duka waɗannan rahotanni. Bayan nan sai mu kawo muku shirinmu na domin iyali, wanda Grace Alheri Audu ta shirya kuma za ta gabatar. Amma yanzu kamun duk mu kai ga waɗannan, sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare, da fatan an tashi lafiya ga labaran. Jiya Laraba, sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya roƙi Taliban da ta bar jiragen cata su taso daga Afghanistan, yayin da rahotanni ke nuna cewa an hana wasu jirage dauke da Amurkawa da ƴan Afghanistan da ke fuskantar hadari tashi daga filin jirgin saman ƙasa da ƙasa na Mazar Sharif. A halin yanzu, Taliban sun hana jiragen cata tashi, suna ikirarin cewa wasu daga cikin fasinjojin ba su da takardun da ake bukata, a cewar Blinken yayin wata hira da manema labarai tare da ministan harkokin wajen Jamus Heiko Maas a filin jirgin saman soji da ke Ramstein kasar Jamus. A takaice dai, waɗannan jiragen cata na bukatar tashi, kuma za mu ba da himma a kowace rana wajen ganin sun samu damar hakan, a cewar babban jami'in na diplomasiyyar Amurka. Yan tawayen yankin Tigray na kasar Habasha sun kareta wani rahoto na jiya Laraba da ke cewa sun hallaka gwamman fararen hula a wasu lokuta biyu a wajejen Amhara. Kamfanin dillancin labaran Reuters ya ruwaito jiya Laraba cewa hukumomin yankin sun ce an kashe farar hula 120 tsakanin ranakun 1 da 2 ga watan nan na Satumba. Jami'an yankin sun gaya ma kafar labarai ta Reuters cewa sun gano wasu gawarwaki waɗanda ga dukkan alamu na wasu manoma ne daga wani ƙauye mai tazarar kilomita 10 daga garin Dabat. Ƙungiyar mayakan Tigray ta fitar da wata takardar bayani jiya Laraba, inda take yin watsi da abin da ta kira ƙagaggen zargi. Lauyoyin wani ɗan kasuwar ƙasar Colombia sun ce suna kan nazarin zaɓin da suke da shi, bayan da wata kotu a ƙasar Cape Verde ta yammacin Afirka ta ƙi amincewa da ɗaukaka ƙara da suka yi ta buƙatar a tsaida shirin ta sakeyarsa zuwa Amurka. Takardar bayanin hukuncin da kotun ta kemba ta zartas ranar 30 ga watan Agusta, wadda aka wallafa shekaran jiya Talata a shafin yanar gizo na kotun, na cewa dole ne Alex Saab ya gurfana gaban kotu a Amurka. Ana neman sab ne saboda laifukan batar da sawun kudaden haram masu nasaba da wata toshiyar baka da aka yi a kasar Venezuela. Yayi amfani da bankunan Amurka wajen halatta kudin na haramun. Tun a ranar 12 ga watan Yuni shekara ta 2020 aka tsare shi a Kevat lokacin da jirgin sa ya sauka don shan mai akan hanyar sa ta zuwa Iran.
Labaran duniya kashi na farko kenan, amma kamun mu kai ga kashi na biyu, bar mu fara da rahoton mu na farko. Biyo bayan gayyatar babban alkalin Najeriya mai shari'a Muhammad Tanko yayi wa wasu manyan alkalan jihohi shida da suka bada waɗansu hukunce-hukunce a game da sai hancin shugabancin jam'iyyar PDP da na jam'iyyar APC, na haddasa muhawarar sai hancin hukunce-hukuncen da alkalan suka bayar a sanarwar da ofishin mai shari'ar ya fitar, wanda ke bada umarnin gwada misalin ladaftarwa kan alkalai uku daga cikinsu. Ga ƙarin bayani a rahoton da abokin aikinmu Nasiru Adamu Alhikaya ya yi komuna daga birnin tarayya Abuja.
Babban alkalin ya zayyana umarnin dakatarwa ko akasin haka gabanin kammala sauraron ƙara daga alkalin a matsayin shirme da bai dace alkalai su cusa sashen shari'a a ciki ba. Abin da ya zama da mamaki shine umarni musamman ma da ya shafi PDP, in banda ɗaya da shugaban jam'iyyar da aka sauke Oche Secondo ya samu na bar shi ya ci gaba da mulki, duk iri ɗaya ne na umurtar sa ya sauka daga kujera har sai an kammala sauraron shari'a. Manyan alkalin dai sun hada da na jihar Rivers, Cross Rivers, Kebbi, Anambra, Imo da sauransu. Da ziyarar kwatar jam'iyyar PDP inda yanzu take karkashin jagorancin mataimakin shugabanta Yemi Akinwumi zuwa babban taronta a watan gobe. Sakataren jam'iyyar Sanata Umar Tsauri ya ce komai na tafiya daidai.
Kamar yadda na yi magana cewa rikicin gida baya ba PDP tsoro, mun saba da shi. Mun yi ɗaya mun yi biyu ana ɗauka cewa kamar kila muka taho da wani sai a ɗauka cewa mun take nan. Amma da an kwari biyu sai mu gyara abubuwa. Shi yasa na ce maka muna da mutane masu hankali, masu tunani waɗanda ke gyara abubuwa. Don haka wancan crisis da aka samu yanzu jam'iyyar PDP sai ma ta ƙara ƙarfi. Saboda duk wani ke da wata magana yanzu sai ya dawo, in da chairman ne matsalar ka to yanzu ba chairman. In waye matsalar ka yanzu an dawo an dinke. Saboda ka PDP is 100% intact. Ba mu da wata matsala.
Lauyan tsarin mulki a Abuja barista mai nasara Kogo Umar ya ce lalle akwai buƙatar mutunta doka da hana duk wani yanayi na mulkin jam'iyya ɗaya da kan samu yayin da jam'iyyun ke saba ƙa'idoji.
Kuma ka ɗauki tsarin mulki na Najeriya na sashe na 221 zuwa 228 inda aka yi bayanin muhimman abubuwan da ya kamata jam'iyyu su yi la'akari da su ko kuma su taka tsantsan kansu. Kamar misali, in ka ɗauki sashe na 221 wanda ya hana waɗansu abubuwa da ya kamata jam'iyyu su yi, to kusan duka jam'iyyun nan suna yin su.
Shugaban kwamitin riko na APC mai Malabo ne ya ce jam'iyyar na ba da duk wata dama ta mutunta demokuraɗiyya.
Domin duk abin da ake yi ana so a yi shi bisa ka'ida, a bi ka'idan abin da tsarin mulki na jam'iyya ya ba da dama da kuma tsarin mulki na ƙasa. So kaga idan jam'iyya da take da rauni, take da matsala, take da bakin jini, da kaga mutane ba su dinga shiga ba. Kaga kowane mutum yanzu a Najeriya ya san cewa zai iya bacci da mishari baya tunanin ana zaluntansa a wani wuri, saboda duk hanyoyin zaluncin da ƙofofin an rufe. Waɗannan nasarori su suka kawo farin jini da karko da ƙarfi duka wa jam'iyyar APC. To ba matsala a cikin jam'iyyar APC ko kaɗan.
Yanzu dai za a jira ga irin hukuncin da zai hau kan alkalai uku da ba a bayyana sunansu ba kan umarnin da ya husata hukumar shari'a ta ƙasa. Nasiru Adamu Alhikaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Har yanzu dai masu sauraro ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai labaran duniya kashi na biyu.
Soyisu, Amurkawa mafiya kuɗi na ci gaba da kin biyan haraji na ɗaruruwan biliyoyin daloli ga gwamnati a cewar wani rahoton Baitul Malin Amurka na jiya Laraba. Rahoton ya ce mafiya kuɗin, waɗanda kashi ɗaya cikin ɗari ne na yawan Amurkawa, sun ki biyan harajin dala biliyan 163 bara, wato kashi 28 na jimlar harajin dala biliyan 600 da aka ibiya, yayin da kuma mafiya kuɗi na biye waɗanda kashi 5 cikin 100 ne na yawan Amurkawa suka ibiyan jimlar dala biliyan 307, wanda shine kashi 53 na jimlar kuɗaɗen da ba a biya ba. Hukumar Baitul Malin ta Amurka ta bayyana dala biliyan 600 ɗin da aka ibiya da jimlar kuɗi mai matukar yawa, wanda ke daidai da wajen kashi 3 cikin 100 na adadin darajar tattalin arzikin da Amurkawa ke juyawa shekara-shekara na dala tiriliyan 23, kuɗin da kuma ya kai adadin dukkan harajin da matalautan ƙasar, waɗanda su ne kashi 90 cikin 100 na yawan Amurkawa ke biya. Shugaban babbar jam'iyyar adawa ta ƙasar Gini, UFDG, ya ce juyin mulkin da aka yi a ƙasar ranar 5 ga watan nan na Satumba ya yi daidai, saboda shugaba Alpha Conde ba halattacce ba ne, saboda sai da ya canza kundin tsarin mulkin ƙasar don ya samu damar yin takara a wa'adi na uku. Da yake magana da James Buti na muryar Amurka a wata hira tare da mai takunta, Kelu Dalian Diallo ya ce dukkan matsalolin da sojojin da suka yi juyin mulkin suka ce al'ummar Gini na fama da su, tuni jam'iyyarsa ta tabbatar da su kuma ta yi Allah wadai da su. Da aka tambaye shi ko zai shiga gwamnatin haɗin kan ƙasa idan sojojin suka gayyace shi, sai Diallo ya ce shi kansa ba zai shiga wata gwamnatin wucin gadi ba, to amma zai ba da sunayen 'yan jam'iyyarsu da za su shiga. A ƙarshe, jiya Laraba, hukumar kare muradun mata ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayyana matuƙar takaicinta da rashin shigar da mata a cikin sabuwar gwamnatin wucin gadi ta Afghanistan. Ba abin amincewa ba ne a ce wai al'ummar duniya ta yadda da rashin saka mata a gwamnatin. A cewar mataimakiyar wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya na kare muradun mata a Afghanistan, Alison Dividian, a hirarsu ta kafar bidiyo da manema labarai, ta ƙara da cewa ba wai kawai Afghanistan ba, a koma wace ƙasa.
Labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. To da haka muka zo ga rahotonmu na gaba. Hafsoshin tsaron Najeriya sun halarci taron Majalisar Tsaro ta ƙasar ƙarƙashin jagorancin shugaba Muhammadu Buhari domin yin nazari akan halin da ake ciki akan yaƙi da ake yi da 'yan ta'adda a yankin arewacin Najeriya. Miyagun ayyukan 'yan ta'adda masu satar mutane domin neman kuɗin fansa, musamman inda suka mai da hankali akan ɗalibai, wani abu ne da mahukunta suke ganin cewar akwai buƙatar ta da ƙaimi. Daga birnin tarayyar ga Umar Faruk Musa ɗauke da ƙarin bayani.
Da yake wannan taron an yi shi asirce ne, kamar dai da aka saba irin waɗannan taruka da suka shafi Majalisar Tsaro ta Najeriya. General Bashir Magashi, wanda shi ne ministan tsaro na ƙasar, ya yi wa manema labaru ƙarin bayani dangane da abubuwan da suka faru tsakaninsu da shugaba Muhammadu Buhari a lokacin da suke masa bayani akan irin nasarori da ƙalubalen da suka samu a gurin gudanar da wannan aikin na samar da tsaro a yankuna daban-daban na Najeriya, inda yake cewa
this meeting was called in order to address the CNC.
An kira wannan taron ne domin a bayyanawa kwamandan hafsoshin Najeriya akan abin da ke faruwa a arewa ta yamma da arewa ta tsakiya akan cigaba da ƙalubalen da ake fuskanta akan ta'addanci, satar mutane da kuma sauransu. Mun fahimci cewar waɗannan matsaloli ababen damuwa ne ƙwarai da gaske ga gwamnati da jami'an tsaro da ke da haƙƙin aiwatar da yaƙin. Mun tattauna akan muhimmancin gaggauta yaƙi da 'yan ta'adda tunda mun tabbatar da suna addaba al'umma tare da cin karinsu babbaka, har ma suna fitowa a kafofin sada zumunta suna jawabai na izgilanci da rashin kunya. Da yake tofa albarkacin bakinsa, Safeto John ɗan sandan Najeriya Usman Alƙali ya ƙara tabbatar da irin kalamai da matsayin da shugaba Muhammadu Buhari ya bayyana wa jami'an tsaro inda hafsoshi ne na Najeriya, inda yake nuna musu muhimmancin samar da tsaro kamar yadda dokokin Najeriya suka tanadar kuma suka tsara na a kare dukiyoyi da rayuwar al'umman Najeriya, inda yake cewa
the president has also observed and make a reopening remark.
Shugaban kasa ya yi kalamai masu nauyi akan haƙoƙin gwamnati na samar da tsaro shine gaba-gaba, don haka wajibi ne mu ƙara zare dance gurin samar da tsaro a arewa maso gabas, arewa maso yamma da arewa ta tsakiya, inda yawan sace dalibai yake yawaita da kashe jama'a, kuma dole ne a canja. Mun tabbatar masa cewar za mu yi iyakacin ƙoƙarinmu domin dagewa domin gudanar da wannan aikin, amma mu ƙara dagewa. Inji Safeto Jiran ɗan sandan Najeriya Usman Alkali da yana yin tsokaci akan ƙarshen taronsu da shuwa Muhammadu Buhari na Majalisar Koli akan sha'anin tsaro na ƙasar. A halin yanzu dai ‘yan ƙasa sun sa ido su ga irin sakamako na nasarorin da ake ambato an samu a yankunan Katsina da Zamfara, inda sojojin sama da na ƙasa suke lugudin wuta akan ‘yan ta’adda wanda ake cewa an kashe ɗaruransu, tare da kuma kama waɗansunsu da dama, inda waɗansu suke tserewa suna neman mafaka. Umar Faruk Musamman Amurka a Abuja, Najeriya.
To Ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mana mafita baki daya. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafinmu na voahausa.com ko kuma bibiyar shafukanmu na yanar gizo Facebook, Twitter da Instagram don samun labarai da ɗumuɗuminsu. Yanzu bari mu je ga shirinmu na gaba.
Ya Allah, ya Allah na roƙa, Allah ni kai ne na roƙa, ba roƙi ka don ka hoyi ba.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu, makon da ya gabata muka tabo batun daukar doka a hannu da ke kai ga asarar rayuka. Kafin nazarin hanyar shawo kan wannan matsala, a yau shirin domin iyali ya samu yin hira da wata matashiya 'yar shekaru 17 da zamu sa sunanta, wadda ta kashe wata 'yar shekaru 28 a Kano bayan sun samu sabani. Wakilai Mubaraka Bashir ta yi nazarin wannan lamari ga kuma rahoto na musamman da ta hada mana.
A yan kwanakin nan dai ake yawan samun matasa yara ƙanana da laifin kisan kai. Ko yan kwanakin nan gwamnan Kano ya yafewa wata matashiya mai shekaru 23 da haihuwa laifin kisan kai bayan ta shafe shekaru 7 a gidan gyara hali, inda ta halaka mijinta na kwanaki 3 bayan an daura aure. Ko me ya jefa matashiya ta kisan kai? Azantawar ta da kakakin ne yan sadda ta bayyana abin da ya faru tare da yin nadama.
Mun da daga makaranta ne, mun toni da kawayina, muna wasa muna dariya. Ita kuma mun zo ta kan layin su, mun biyo ta kan layin su, muna wasa muna dariya dai da kawayina bacin an tashi a makaranta. Ni kuma ina juyawa sai muka hada ido da ita, sai ta juyo sai ta kalle ni, nima sai na kalle ta kama zagi na, wai da ita muke dariya. Nace a aiki hakuri dan Allah, ba da ke muke ba, kawai dai muna yin wasa da dariya ne. Sai muka ci gaba da tafiya, shine sai ta biyo mu tana zagi mu, sai ta turo ɗan mata guda biyu wai su kama ni, shine ni kuma na gudu sai na je na samu adidita na hauna tafi gurin aiki na. Sai washe gari bacin na tafi makaranta na dawo, sai suka zo gurin aikin mu suka tambaya ina, aka ce musu bana nan na tafi makaranta. Bacin na dawo da yamma sai suka zo, sai ta turo yara guda biyu suka zo suka same ni. Ta turo su wai in zo in ji Khadija, nace Khadija kuma eh, nace Khadija daga ina? Tace a ayan makarantar ku ce. Nace to Khadija a makarantar ma ai da yawa. Sai tace to ki je dai, ga tacan biki ne za a yi. Ta turo yan da ta gayyace ki biki, ki je ki karba IB, tana ba wasu ne a can. Sai nace to shikenan, Allah kai mu lokacin bikin. Sai na tafi wurin ta, ina zuwa sai ta rike hannuna, sai tace kin gane ni? Nace a'a, baki gane ni ba. Sai ɗaya sai tace za mu ganar da ke dan uwarki yanzu nan. Nace a'a, me ya faru? Kuma tace kin gane jiya wanda muka caca baki da ke? Sai tace, sai nace eh, ni ce na gane ke yanzu. Sai tace to yanzu kin ga, kin san me ka hannu gurin ki? Tace a wonin muka zo mu miki da gargadi, da ko gaban ma ba za ki ƙara kallon wata kimata dariya ba. Nace to ai kuma haukaci ma baya son yin dariya, ko ka mai zai iya bin kai ma rauni? Sai nace amma dan Allah ki haƙuri, ba zan sake ba. Sai tace wai to ai ni tunda na taho da yaran nan ba wai nazo ne dan mu miki, dan mu kyale ki mu tafi ba, sai miki duka tukunna yadda gaba ma baraki sake yi ba. Shine sai yarinyar ta mare ni, ta ce kata kara mari na. Ita bai da ta ce kata kara mari na. Sai ɗaya ta naushe ni a ciki, ɗaya ta ɗaga hannu za ta dake ni, sai ni kuma na rama. Shine sai suka rufe ni da duka, mai kayan man kusa da gurinmu shi ya karɓe ni a hannunsu. da mai kamiyan kuma ya karbe ni, ni kuma abin ya min zafi shine sai na yanke sai na dauki wukan na buga mata a wuri ne ta ji rauni aka kai ta asibiti sai ta ce amma zan gane kurina ko ba yau ba indai muka hadu sai ta hukunta ni sai ya ce ni ma na yi hakuri shine ina isa in biyo su shine ni kuma sai na buga mata wukan a wuya ban san abin zai ya ka ban san za ta mutu kuma ban yi mata haka da wani abun ba damun tana nuna ni wukan fa tsayi ne amma ni ban yi haka da ran ta in cutar da ita ba ba makami a hannunsu ni ban so na yakan ba
kakakin rundunar yan sandan jihar Kano Abdullahi Haruna Kiyawa ya ce
mun sami kiran gaggawa daga unguwar shekar mai daki da ke karamar hukumar Kumboso a nan Kano akan cewa wasu yan mata guda biyu sun yi fada wanda kuma bayan sun yi fada daya ta caka wa daya wuka bayan an raba su wanda tana nan ta fadi a cikin jini bayan mun samu wannan rahoto ya tura yan sanda zuwa wannan wuri da gaggawa wanda suka dauki wato ita wadda ta ji wannan ciwo wanda aka yanke ta ta wuyanta ta baya mai suna Bahijja Abubakar yar kimanin shekaru 28 aka garzaya da ita babban asibitin Murtala da ke nan cikin garin Kano wanda washe gari ranar 21 ga watan 8 na wannan shekara ubangiji Allah ya mata rasuwa wanda ta aikata wannan aika yar kimanin shekaru 17 da ke wannan unguwa ta shekar mai daki yanzu haka yan sanda sun kamo ta muna jin hankalin al'umma akan cewa suna kula sosai ana kaiwa zuciya nesa idan wani ya maka ba da dai ba ya ci mutunci ko zarafi ko ya maka wani abu abin da ya kamata kai shine ka je ka sanar da yan sanda don gurin daukar doka a hannu
akan wannan al'amari mun tuntubi masana a kimiyyar sanin halayyar dan adam a jami'ar Bayero ta Kano inda muka samu zanta da Aminu Sabudan Bazau wanda ya ta'allaka al'amarin da sakaci da rashin tarbiyyar al'umma
wato ita wannan al'umma ta mu a yanzu ake cewa complex society al'umma ce wadda take a ci barkatai ta zamu iya ganewa a takeice matasa idan ka duba su ma sun rasa wata alƙibla kamawa matasa sun rasa jagoranci dangantaka tsakanin matasa masu shekaru ko kuma dattijai a cikin wannan al'umma hakika yayin rauni saboda wannan rauni da aka samu tsakanin matasa kusan da dattijai kusan da mu ce da iyaye zamu iya cewa wato al'umma mu sai ta zama kamar abin da muke cewa wani kamar no man's land kowa abin da ya ga dama yake yi babu ainihin jagoranci cikakke a cikin wannan al'umma fadda abubuwa da yawa ya sa al'umman nan ta zama wani a ci barkatai kamar yadda nace ta zama na cewa ba ta da wani saiti cikakke idan muka duba a takeice to matasa musamman a wannan lokaci a wannan zamani da muke ciki suke kashe abokansu suke kashe yan uwansu suke kisan kai ko dai bazuwar miyagun kwayoyi a cikin wannan al'umma duk al'ummar da take zama na cewa kayan shaye-shaye da miyagun kwayoyi to sun yawaita a ciki dole ne a samu mutane musamman matasa suna daukan doka a hannunsu ta bangaren sakin layi ta bangaren kashe-kashe saboda a duk lokacin da ya zama na matasa suna karkashin tasiri na kwaya tasiri na kayan maye tasiri na kayan shaye-shaye to fa a yanayin wanda suna fita daga cikin hayyacinsu ne kuma ba sa yin abubuwa wato a cikin lissafi ya jawo cewa matasa da yawa suna daukan doka a hannunsu sukan kashe to wani abu da yake da alaka kuma shine kai tsaye masana sun yi ittifaki a kansa shine matasa sun duba cewa kusan shekara rima da ta wuce masana kamar su Emil Durkheim a Faransa sun duba cewa abubuwan da yake da jawo to al'umma take sakin tarbiya take sakin layi shine cewa tabarbarewa al'umma abin da ake kira social taboos shigowar miyagun halaye to akwai nesa-nesa da addini mutanen wannan lokacin idan muka duba za mu ga cewa mutane ne wanda yake musamman matasa suna nesa-nesa da addini kaidoji na zaman lafiya a kaidoji na girmama mutane a kaidoji na girmama na gaba da kuma zaman tare za mu iya cewa ya dakushe matuƙa saboda mutane sun saki addini abubuwan da matasa suke yi shine abubuwan da suka sa kansu abubuwan da suka kwaikwaya daga wasu mutane na daban wanda al'adunsu da addininsu bai dace da su ba sai mu duba wato kamar maganar da kika yi cewa a kusa-kusan nan an samu musamman mata sun ɗau doka a hannunsu wanda kuma daga baya ma misali ta samu gudunmawa daga gwamnati ta yafe mata sai mu duba mu ga a cikin wannan al'umma da yanda shugabanci da jagoranci yake tafiya ni ina da mai ra'ayin cewa ba a mugun sarki sai mugun bafade idan aka ga cewa kamar misali shi kamar mai girma gwamna ya yafewa ita wannan yarinya da ake magana cewa ta kashe mijinta to Rahama Husaini mai girma gwamna ba matakin sa ne shi kadai ba akwai mutane wanda suke kusa da gwamnati akwai mutane da ake cewa fulogai wanda su kusan su ne suke angiza gwamnati ko yaushe ta dau matakai wani lokacin kuma ta dau matakin da bai kamata ba kuma har ma an bata wani tsari na ta tafi karatu ta karo ilimi to sai mu duba mu ga cewa to su dangin mijin su yaya za su ji. Magana ta gaskiya shine cewa bai kamata a saurin yanke hukunci na yafe mata ba, domin wannan shine cewa daga daga ba ake ganin zurfin ruwa, wani ma wanda yake dan shafafu da mai ya ga hanya kenan al'adan gaba, wanda ta hanyar cewa daukan dokan nan da kashe mutane ba zai zama kamar ba wani abu bane ba. Ke ganin waya nake ganin wannan za a iya sha kansu. Na farko dai gaskiya sai an yi hobasa a wani nauyi da koyaushe na gwamnati ba, nauyi da na al'umma gaba daya. To ka'in nan gaskiya an yaki kwayan nan da suke tarwatsa hankalin matasan namu, alhaki ne namu ka cokan kuma barbarewar matasan mu, wato ta barbarewar mu ce gaba daya. Su ne ya kamata a ce su ne gwamnoni a gobe, su ne ministoci a gobe, su ne yan majalisa a gobe, su ne limamai a gobe. To amma abin Allah wadare shine cewa miyagun kwayoyin nan ko ina ga su nan ana gani suna bazuwa, kuma ina ganin gaskiya duk gaba ɗayan mu kowa sai ya tsaya ya tsefe a kansa, ya tsaya ya daidaita sahunsa, kowa akan kansa ya kokari ya zama abun koyi. Mu ringa jan yaran a jiki, mu ringa jan matasa a jiki, mu daina kyamarsu saboda haka ta bangaren wato nuna musu abubuwa na koyi. Ina ganin matasa da yawa za su fadaka dewa magana auren dole din nan, da magana ta cewa kana da kuɗi ko kana da tasiri ko kana da daurin gindi ko kana da fada aji cewa in ka ga yarinya lalle lalle ko tana so ko ba ta so sai ka aure ta.
A ƙarshe Aminu Dambazawa ya ce auren dole da tarbiyyar matasa abin dubawa ne a cikin al'umma.
To gaishe ki Baraka. Ba jihar Kano kadai ba, wannan lamari ya dauki hankalin al'umma a Najeriya da waje. Lamarin da zamu nazarta kafin komawa kan batun yawan mace-macen aure a arewacin Najeriya da nufin neman hanyoyin ingancin zamantakewa tsakanin iyali. Yanzu a madadin Baraka Bashir da ta bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da kuma Jumbe Hamza da ya daidaita sautin shirin alheri ke muku fata alheri. Kamar kullum za ku iya sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na internet voahausa.com idan kuka matsa shirye-shiryenmu.
Ai mata su ne duniya, su ne dadin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya.
Da haka muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labaran duniya a takaice.
Jiya Laraba, sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya roƙi Taliban da ta bar jiragen cita su taso daga Afghanistan, yayin da rahotanni ke nuna cewa an hana wasu jirage ɗauke da Amurkawa da 'yan Afghanistan da ke fuskantar haɗari tashi daga filin jirgin saman ƙasa da ƙasa na Mazar Sharif. 'Yan tawayen yankin Tigray na ƙasar Habasha sun ƙaryata wani rahoto na jiya Laraba da ke cewa sun hallaka gwamman fararen hula a wasu lokuta biyu a wajejen Amhara. Lauyoyin wani ɗan kasuwar ƙasar Colombia sun ce suna kan nazarin zaɓin da suke da shi, bayan da wata kotu a ƙasar Cape Verde ta yammacin Afirka ta ƙi amincewa da ɗaukaka ƙara da suka yi ta buƙatar a tsaida shirin ta sakeyarsa zuwa Amurka.
Masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu da wannan subuhin taku, sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu cikin shirinmu na hantsi, za ku ji saura bukan aikinmu ɗauke da wasu rahotanni. Amma kamin mu yi sallama da ku, bari mu mika saƙon ta'aziyyar sashen Hausa zuwa ga Dr. Salihu Garba da mai ɗakinsa Elizabeth don rasuwar mahaifiyarta Mama Otidi likita Obisi, wadda za a yi jana'izarta a ranar Juma'a idan Allah ya kai mu. Da fatar Allah ya ba wa dangi hakuri, mu kuma Allah ya kyautata tamu bayan tasu. Yanzu a madadin abokin aikin nawa Ibrahim Kalmasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin, sai wanda ya daidaita mana sauti Jumbe Hamza, ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Colombia. Da fatar ku wuni lafiya, mu kuma mu tashi lafiya. Bis salam.